Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci, yau Juma'a 2 ga watan Satumba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, wata tawagar Majalisar Dinkin Duniya ta kwararru kan nukiliya ta ziyarci tashar nukiliyar Ukraine da ke Zaporizhia jiya Alhamis, duk da gwabzawar da ake tsakanin Russia da Ukraine daura da tashar. Kungiyoyin 'yan kabilar Uyghur da 'yan raji a sassan duniya sun yi kiran da a kawo ƙarshen kuntatama 'yan kabilar Uyghur da China ke yi. Sannan mukaddashin mataimakin karamin sakataren gwamnatin Amurka mai kula da sha'anin tsaron ƙasa da ƙasa ya kai ziyara jamhuriyar Niger, inda ya yaba da haɗin kan da ƙasashen ke yi don tabbatar da tsaron ƙasa da ƙasa.
Kanin labaran duniyar kenan. To a cikin shirin har ila yau za a ji cewa yayin da ake fuskantar matsalar ambaliyar ruwa a wasu sassan Najeriya, rahotanni na cewa garin Kwantagore da ke jihar Neja ya fuskanci mummunar ambaliyar sanadiyar ruwa, wato ruwan sama da aka yi tafkawa.
Ni dai gaskiya a lissafi na insha Allah na yi hasara suka miliyan biyu da wani abu.
Kuyoyi an yi hasara su sosai da rayuka da kuma abubuwan suka biyo baya.
To a Najeriya har ila yau, yayin da yajin aikin da malaman jami'a ke yi ya doshi wata bakwai, wasu rahotanni na nuni da cewa mai yiwuwa jami'o'i mallakar wasu jihohi su janye yajin aikin su.
Za mu koma mu Congress sannan sai mu rubuta mu National Weber cewa a doke mana kawa bisa ga hubbasar da gwamnati yi.
Muna kuma tafa da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikara zai gabatar da kuma nasihar Juma'a da muka saba kawo muku a duk rana mai kamar ta yau. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Wata tawagar Majalisar Dinkin Duniya ta kwararru kan nukiliya ta kammala zagaye na farko na duba lafiyar tashar nukiliyar Ukraine da ke Zaporizhia jiya Alhamis, duk da ci gaba da gwabzawar da ake tsakanin sojojin Russia da na Ukraine daura da tashar. Shugaban hukumar kula da makamashin atom ta duniya Rafael Grossi, wanda ya jagoranci tawagar masu bincike mai kunshe da mutane 14, ya gaya ma manema labarai cewa hukumar tana nan tana kan abin da ya kira tabbatar da ci gaba da kasancewar mu a wajejen tashar nukiliya mafi girma a Turai, amma bai bayyana sakamakon binciken da suka yi ba. Hare-haren da aka yi ta kaiwa sun sa Alatilas aka rufe ɗaya daga cikin na'urorin iza nukiliyar gabanin isowar tawagar masu binciken. Kungiyoyin 'yan kabilar Uyghur da 'yan fafutuka a sassan duniya sun yi kira ga al'ummar duniya da ta ɗau matakin kawo ƙarshen kuntatama 'yan kabilar ta Uyghur da China ke yi, biyo bayan wani rahoto da ofishin babban kwamishinan sashen kare 'yancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya shekaran jiya Laraba. A wani bayani da ta wallafa a shafinta na yanar sadarwa, kungiyar 'yan kabilar Uyghur ta WUC da ke birnin Munich ƙasar Jamus da wasu kungiyoyin 'yan kabilar ta Uyghur sama da 60 a faɗin duniya sun yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kafa kwamitin bincike mai zaman kansa wanda zai nazarin halin da ake ciki a Xinjiang. Sun kuma yi kira ga ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai aikin dakile kisan kiyashi da ya gaggauta auna kasidar ta'asar. Mukaddashin mataimakin karamin sakataren gwamnatin Amurka mai kula da sha'anin tsaron ƙasa da ƙasa, Gonzales Suarez, ya kai ziyara jamhuriyar Niger, inda ya yaba da haɗin kan da ake wajen tabbatar da tsaron ƙasa da ƙasa. Daga Yamai ga Sulaiman Muna Barma.
Gonzalo Suarez, wanda ke ziyarar aiki a Niger, ya tattauna da Prime Minister Uhumudu Muhammadu a game da batun tsaro a ƙasar da ma yankin Sahel, inda Amurka ke taka rawa sosai wajen ganin an kawo ƙarshen ayyukan ta'addancin da suka hana wa jama'a sakat yau shekaru da dama.
We discussed the inherent risk of instability to the region posed by disinformation.
Yace mun tantauna akan babban hadarin da ake fuskanta a fannin tsaro a wannan yanki wanda kuma ke da nasaba da yada labaran ƙarya da dai gefe aika-aikar kungiyoyin ta'addanci akan iyakokin Niger. Za mu ci gaba da aiki da Niger a fannin tsaro da diplomasiya da ayyukan ci gaban al'umma har sai mun cimma gurinmu na tabbatar wa 'yan ta'adda cewa ba za su taɓa samun matsuguni ba a wannan yanki.
While also providing hope and opportunity to the people of Niger.
Mataimakin sakataren Amurka mai kula da sha'anin tsaron ƙasa da ƙasa ya bayyana gamsuwa da abin da ya kira jajircewar hukumomin Niger akan maganar samar da tsaro.
At our meeting, it was also an honor to hear from the Prime Minister.
Gonzalo Suarez ya ƙara da cewa, na yi farin cikin ji daga bakin Prime Minister irin matakan da hukumomin Niger ke ɗauka domin samar da tsaron ƙasa da ƙasa. Niger da Amurka na gudanar da ayyukan haɗin gwiwa waɗanda ke ƙarƙashin kulawar ma'aikatata. Muna godiya sosai da Prime Minister ya ba mu damar yin wannan tattaunawa.
A gaida Suleiman, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
To an jima kaɗan Ibrahim zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma a halin yanzu bari mu duba ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalar ambaliyar ruwa a wasu sassan Najeriya, rahotanni na nuni da cewa an samu mummunar ambaliyar ruwan a garin Kwantagora na jihar Neja da ke tsakiyar arewacin ƙasar. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana daga Mina.
Ɗaruruwan gidaje ne tare da dukiya ta miliyoyin naira suka salwanta a sakamakon wata ambaliyar ruwa da ta auka a garin Kwantagora ta jihar Niger, Nigeria. Dama dai jihar Niger na ɗaya daga cikin jihohin Nigeria da hukumar hasashen yanayi ta Nigeria ta yi gargaɗin cewa za a samu ambaliyar ruwa a wannan damana ta bana. Waɗannan wasu ne daga cikin waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa a Kwantagora.
Sunana Musa Umar Musa, wanda aka fahimta da Saji a nan unguwar yanka Kwantagora. Mun haɗu da jarabawa ne na ambaliyar ruwa da muka wayi gari ba zato ba tsammani. Allah ya kawo mana wannan jarabawa. Lallai akwai dukiya da na yi hasara sosai ba ƴar kaɗan ba. Ba Allah ni dai gaskiya a lissafi na insha Allah na yi hasara ya saka miliyan biyu da wani abu.
Ibrahim Abubakar, wanda aka fi sani da Ibrahim Bisi. To asaranka tana da yawa saboda yanzu haka amma kaga ruwa yana kan aiki ne, ba mu riga da mun tantance ga abubuwan da ke nan ba, amma hasara ka ta miliyoyin kuɗi ka an yi su, saboda magana na gaskiya duk kuyoyi an yi hasara su sosai da rayuka da kuma abubuwan da suka biyo baya. Iyaka dai sai yanzu ga mun samu nasuwa tun mu gane ko menene da menene aka yi hasara, tunda kamar da kuke gani yanzu shagon suminti ne gaba daya, asan ma ya rushe gaba daya, komai da komai ruwa ya kwashe, katako duka duk abin da ka gani na wurin ga da makota na duka komai da komai ruwa ya kwashe.
Hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger dai ta ce har ya zuwa yammacin Alhamis din nan ba su gama tantance asarar da ambaliyar ruwan ta haddasa ba, inji shugaban hukumar Alhaji Ibrahim Inga.
Don ba za ka iya samun cikakken bayani ba idan akwai ruwan yana ci gaba da sauka. So muna tunanin gobe dole za mu isa zuwa garin Kwantagora don mu duba mu gani, sannan kuma mu jajanta mu jama'an da wannan iftila'i ya faɗa mu.
Na'am, to yanzu a rahotannin da kuka samu yanzu kaman ya girman asarar take?
A girman asara yana da yawan gaske don gidaje da yawa. Tunda kaga an ce an fara ba a iya karewa ba a rana ɗaya, mu a cikin local government ɗaya ka san abin yana da yawa.
Na'am, to kaman akwai kididdiga ko na gidaje ya zuwa yanzu ko nawa aka rasa ko kuma akwai asarar rayuka haka?
Ba mu samu maganan asarar rayuka ba.
Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumar kula da yankunan da ke samar da hasken lantarki a Najeriya ta Hyperdeg ta fara aikin sake tsugunar da wasu garuruwa da a duk shekara suke cin karo da ambaliyar ruwan a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Kala kyauta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
To Mahmud, Russia ta rufe bututun man nan na Nord Stream 1 da ke zuwa Jamus shekaran jiya Laraba, tana mai cewa rufe bututun na tsawon kwanaki uku ya zama dole saboda wasu ƴan gyare-gyare. Turai da Amurka dai sun yi watsi da wannan ikirarin, sannan sun zargi shugaban Russia Vladimir Putin da amfani da makamashi a matsayin makami. Bara Russia ce ta samar da kashi 40 cikin 100 na man da Turai ta yi amfani da shi. Cikin 'yan makonnin nan Russia ta rage adadin man da take turawa ta bututun na Nord Stream 1 zuwa kashi 20 cikin 100 kawai. Russia ta dora alhakin faruwar hakan kan takunkuman da yammacin duniya ta kakaba mata, wanda ta ce ya shafi harkokin tattalin arzikinta. Da yake ziyarar garin Lubmin da ke kan iyakar Jamus da Baltic ranar Talata, inda bututun man na Nord Stream 1 ke bulla gaba, Markus Söder, premier jihar Bavaria ta kasar Jamus, ya ce kasarsa ta shiga wani mawuyacin hali. Jiya Alhamis, wata alkalin kotun tarayyar Amurka ta jinkirta yanke hukunci kan bukatar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar, ta anada wani dan baruwana ya yi nazarin takardun bayanan da hukumar bincike ta FBI ta kwaso daga gidansa da ke Florida a watan jiya. A makon jiya, lauyoyin Trump sun buƙaci alkalin kotun gunduma ta Amurka Ellen Cannon da ke gundumar kudu a Florida da ta nada wani mai bincike na musakunci kan koshin takardun da aka kwaso na kunshi da wasu bayanai waɗanda tsohon shugaban ke da hurumin mallakar su, wanda don haka ya kamata a dawo masa da su. Ma'aikatar shari'ar Amurka dai ta yi watsi da wannan buƙatar, tana mai cewa ai ta gudanar da nata binciken, saboda haka nada wani mai bincike na musamman zai kawo cikas ne kawai ga binciken da ake yi kan yadda Trump ya yi da bayanan sirri. A ƙarshe jiya Alhamis, rundunar sojin Taiwan ta kakkaɓo wani jirgin sama mara matuƙi na farar hula wanda ba a tantance shi ba, nesa da gabar China, a cewar ma'aikatar tsaron Taiwan. Bayan da ya kutsa cikin sararin saman Taiwan a tsibirin Shiyu, da farko rundunar sojin Taiwan ta gargadi jirgin kafin daga bisani ta harbo shi ya fada cikin teku. Tun da farko a wannan makon, shugabar Taiwan Tsai Ing-wen ta umarci rundunar sojin Taiwan da ta dawo tsauraran matakan mayar da martani ga duk wata takala daga China, bayan da China ta gudanar da atisayen soji na kwana da kwanaki a kewayen tsibirin. Rawar dajin, wadda ita ce mafi girma da China ta taɓa yi ta sararin sama da kuma cikin teku a kewayen Taiwan, ta fara ne bayan da shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ziyarci wannan tsibirin mai cin gashin kansa a farkon watan jiya.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya, malaman jami'o'i mallakar gwamnatocin jihohi sun ce a shirye suke su koma bakin aiki idan har suka samu sahalewar uwar kungiyarsu a matakin ƙasa, yayin da yajin aikin malaman jami'ar ya doshi wata bakwai da farawa. Waɗannan zuwa ne lokacin da wasu hukumomi suka soma shiga tsakani da zumar ganin sun ceto ilimin matasa a jihohinsu. Daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya aiko mana.
Kwanaki kaɗan suka rage ɗaliban jami'o'in Najeriya su cika watanni bakwai cikin hasarar rashin karatu saboda rashin sasantawa tsakanin ƙungiyar malaman jami'o'i da gwamnatin ƙasar, abinda iyaye suka jima suna juyayi.
Sunana Junaid Umar, muna kira ga malamai don Allah su ciza su busa. Sannan ga matsajin ga da aka cikin halin ga da aka newa da kullun, sannan ga haihuwar farashin kayayyaki shanda wacce ƙwayar za su kamawa.
Ni malam labaran gida dawa, malamai yana da kyau su tsaya su yi nazari game da alba, an ce musu a'a ba su kwata haƙƙinsu ba, amma dai su godo ya zan a zauna a sulhun tashi a mafi alheri daga cikin wanga al'amari.
A hakan da ake, malaman jami'o'in da ke mallakar gwamnatocin jihohi suna yajin aikin duk da yake suna karɓar albashinsu, abinda ya sama wasu gwamnoni ke ganin ya kamata su sake tunani. Su daina ci da gumin gwamnati da kuma ɗalibai, suna biyayya da goyon baya ga uwar ƙungiya, kamar yadda gwamnan jihar Sokoto Aminu Azir Tambol ya saba faɗa a can baya. Ko da yaushe muna biyan su albashinsu, kuma sun ƙaurace wa aikinsu, suna cin albashi kuma suna nuna goyon baya ga wasu. Ya kamata su goyi bayan yaranmu ta hanyar sake buɗe jami'a domin yaranmu su koma ga karatunsu. Bashiwa ku yi ta goyon bayan wasu, ko abin bai shafe ku ba, kuma ta goyon bayan uwar ƙungiyar da kuke yi kuna cutar da ɗalibanku. Ga alama dai wannan kiran bai shiga kunnuwan ƙungiyar ba, sai uwar kungiyar ma ta kara tsawaita wa'adin yajin aikin. Hakan bai rasa nasaba da shigowar majalisar dokoki ta jihar Sokoto, inda ta kafa kwamiti na musamman ya gana da wakilan kungiyar a matakin jiha. Honorable Malami Ahmad Muhammad shine ke jagorantar kwamitin na majalisa.
Mun kira su, muka ce musu mu ba mun zo nan ne mu yi ja in ja ba, amma duk da haka mun zo a matsayin wakilan jama'a da kuma kiyayewa da yadda aikashi kuɗin jama'a ta yaya su ana biyan su albashi kuma ba su wa mutane aikin da aka zaɓe su. Har sun haɗa mana cewa a takardar da suka rubuta cewa national body ne asu ya ba su waiver su dawo aiki, na kuma sun ba mu takardu ma da wanda suka rubuta ma gwamna da wanda suka rubuta ma kungiyar su ta asu. Mun tabbatar da haka, mun haɗa musu za mu yi magana da mai girma gwamna da kuma gwamnatin jiha cewa a duba yiwuwa a gaggautan abin da suke so mai yiwuwa.
A bangaren kungiyar, shugabanta Dr. Sa'idu Isa Abubakar ya ce ko bayan biyayya ga uwar kungiya da suke yi bisa doka, su ma suna da bukatu da suke neman gwamnati ta biya.
Abin da muka kai matsaya shine za su je su ga HE kuma za su je da bukatunmu da muka basuwa, a ga abin da ake iya yi game da su. Mu kuma in an kai abin nan game da su, za mu koma mu Congress, sannan sai mu rubuta mu National Waiver cewa a doke mu na kawa bisa ga hubbasar da gwamna yi.
Yanzu ya haka ta kasance za ku koma?
Hakki ne na Congress su diba hubbasar da an kai, sannan su dau mataki na komawa. Sannan kuma dokance sai mun koma wakilin cewa muna so a doke muna kawa a ba mu waiver kenan.
Bayanai dai na nuna cewa a jihar Katsina ma majalisar dokokin jihar ta kira wakilan kungiyar na jami'a mallakar jiha, kuma suna kan tattaunawa. Yayin da a jihar Kaduna tuni da gwamnatin jihar ya umurci malaman da su koma bakin aiki. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To, mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo na nan Amurka tare da wata tawagar manyan jami'an gwamnati masu aiwatar da tsare-tsaren ganin an bi sabbin hanyoyin samun tsaftataccen makamashi da bai fitar da hayaki a wani mataki na rage matsalar ɗumamar yanayi da duniya ke fama da ita.
A cikin manufofi da tsare-tsare, gwamnatin tana buƙatar dollar Amurka miliyan 10,000 a kowace shekara domin tabbatar da an aiwatar da tsare-tsaren da za su yi amfani da samar da makamashi ta fannin amfani da iska da hasken rana da ruwa da kuma makamashi wanda ke amfani da gas kawai, wato dai za a daina amfani da fetur ko kuma diesel wanda ke fitar da hayaki.
To, idan Allah ya kai mashirin mana hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, za a ji abin da ƙwararru ke cewa. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar kenan ke tabbatarwa da duniya cewa jam'iyyar PDP na ƙara kaburi saboda gaggan 'yan siyasar Najeriya sun gano ita ce babban rumfa. Sai dai shi mataimakin shugaban jam'iyyar APC a Arewa ta Tsakiya cewa yake yanzu dai jam'iyyar APC ta gano sulhun ta 'ya'yanta kawai ita ce madafa.
In Allah da za mu walwale duk matsalolinmu kafin zabe, kuma nan ba daɗewa ba zan miti da duka bononi ministoci, senatoci da House of Reps.
Game da maganar zarazaren zargin zarge wuyan jam'iyyar PDP da 'ya'yan jam'iyyar APC ke cewa ita ta kawo maganar matsalar tsaro, kuwa sanata Ahmad Muhammad Makarfi ne ya ce to yanzu kuma fa.
Idan shi ne dalilin da ya sa ba a zaɓe mu 2015 ba, aka zaɓi wanda za su gyara, me ya sa ba su yi maganin wancan ba da suka gada suka bari har ya ƙaru haka?
Game da maganar shirin shimfiɗar shiga zaɓe, kuwa shugaban rundunar talakawan Najeriya ne ya ce kada talakawan Najeriya su bari 'yan siyasa su ɗora su a mummunar gwafa.
Kada al'umma ƙasar nan su yarda a yi amfani da addini ko a yi amfani da ɓangaranci ko a yi amfani da ƙabilanci don a raba kawunanmu a hadar samun fitina. Domin halin da duk muka shiga za ka iske mu za mu koma muna jin tausayin kanmu.
Shi kuwa shahararren ɗan kasuwan nan da ke fashin baƙi akan al'amuran da kan kai komo Mahadi Shehu Shedawa Duniya yake cewa lokaci ya gaya wa 'yan Najeriya gaskiya babu sauran wata rufa-rufa.
Billahi al'azim, yanzu akwai mutumin Arewa mai biliyan 100. Ni na san shi, na san mai biliyan 20, amma na rantse da Allah bai da office. Ba ruwan shi da 'yan uwansa, ba ruwan shi da garinsu, kuma kuɗi suna na tashin hankali a wurinsa.
Waɗannan fa so mun muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke nuna wa ƴan ƙasa yadda za a yi a magance dukkanin wani salo na ƙarfa-ƙarfa. Shiri na 81 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke shirya muku kalamai ta yin amfani da makamantan harufa. Me yiwa kamanceceniyar kuma amma ta matsalar tsaro a Najeriya ta sa ƴan jam'iyyar APC ke nuna wa jam'iyyar PDP hannu akan irin abubuwan da ke faruwan da APC kan ce ai jam'iyyar PDP ce tun farko dama ta bude kofa. Wanda irin waɗannan kalamai ne kuma suka sa tsohon gwamnan jihar Kaduna har so biyu kuma tsohon shugaban riko na jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya Sanata Ahmad Muhammad Makarfi ya ce kalaman ƴan jam'iyyar APC maganganu ne irin na wanda ya rasa madafa.
Ana cewa saboda makota dan fa lafiya da zaman lafiya da cigaban mutanen Najeriya in ya kama mu ƙara kallon dangantakar mu da makota ne fa sai mi
saboda
in abu zai zama cuta gare mu kuma a shigo mana da komai da masu amfani da marasa amfani ba wata ƙasa a duniya da za ta yadda ta tsaya cikin wani yanayin da ita dai sai dai ta cutu.
Amma wasu manya-manyan jami'an gwamnati sukan ce bai kamata ma MPDP su rinka tsoma baki akan maganar matsalar tsaro ba tunda Boko Haram kadai ta gagare ku yanzu kuma ga Boko Haram ga bandits ga masu tara hanya da sauransu.
Mai yiwuwa da farko an yi sakaci akan maganar Boko Haram an dauka siyasa ne. Amma daga baya da aka lura duk yawancin makaman ma da ake amfani da su a wannan gwamnati yawancin su ma lokacin PDP ne da aka yi oda. Akan an samu tsaron ne fa. Aka yi zabe gwamnatin da ke kai ta cifa. Gwamnatin PDP bata ce ba tsaro a North East a je a rubuta rezolba. Saboda haka wannan magana ne kawai na siyasa. To idan shi ne dalilin da ya sa ba a zaɓe mu 2015 ba aka zaɓi wanda za su gyara, me ya sa ba su yi maganin wancan ba da suka gada suka bari har ya ƙaru haka?
Kana ji a jikinka cewa wannan matsala ta tsaro za ta iya shan magani musamman ganin wasu na ganin in dai ba sulhu aka yi da mutanen nan ba su riga sun fi ƙarfin gwamnati?
Su wane ai abu ya kasu kala daban-daban.
Musamman 'yan bindiga ne.
To ko ma menene? Ai baka cewa hanya ɗaya ce kawai da hanyoyin da za a sabon maslaha na gaskiya na dindindin ba yau ai abu gobe ya warware ba ba laifi ne a bishi ba.
Sa'o'i kaɗan da sanar da sukuwar sauya jam'iyyar da tsohon gwamnan jihar Kanawa Malam Ibrahim Shekaru ya zuwa jam'iyya mai malfa. Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ta PDP Alhaji Atiku Abubakar ya ce yanzu dai ta riga ta tabbata gaggan 'yan siyasa sun gane jam'iyyar PDP ita ke da kyakkyawar manufa.
Ba shakka PDP ta yi launching rescue operation na Najeriya. Kuma mun fara ganin ambaliyar musamman a North, mun gani a Kebbi, mun gani a Katsina, mun gani a Sokoto, sai muka fara gani jiya kuma a Kano. To ambaliyar na tabbata zai mamaye North baki daya, sannan duk abin da ya mamaye North ya mamaye Arewa da kuma Najeriya baki daya. Mun kuma muna tabbatar muku da cewa duk wani irin haɗin kai da taimako da shawarwari za mu ci gaba da bakushi. Mun gode muku kwarai da gaske. Assalamu alaikum.
Shi kuwa mataimakin shugaban jam'iyyar APC a Arewa ta Tsakiya Honorable Ma'azu Bawar Jaurin Jayar da yunkurin su yayi na sulhun da ya ce wannan dai ita ce kyakkyawar turbar da za ta taimaka wajen ganin jam'iyyar APC ta fita fagen zaɓe da kyakkyawar siffa.
Mun ce kwamitoci su yi aikinsu, mu ma ba za mu zauna ba. Za mu tashi mu bi lungu-lungu mu shirya 'yan jam'iyyarmu.
Amma wasu jihohi ana ganin kamar har yanzu akwai matsalolin nan, wasu kamar gwamnatocin ba su gana da wasu waɗanda ya kamata su gana da su ba.
A'a, su gwamnatocin sun soma ne da wani shiya.
A can jihar Kwara akwai matsaloli tsakanin shi gwamna mai ci yanzu da kuma ministan labarai na Najeriya Lai Muhammad.
In za ka saurari mai bayani sati biyu suka wuce shi ne nashin ciyaman Sanata Ibrahim Adamu ya yi wannan magana ya ce in Allah ya da za mu walwale duk matsalolinmu na cikin gida kafin zaɓe. Nan ba raɗewa ma shi nashin ciyaman zai zagaya ya ga duwa inda mutanen ni ma kaina da ƙashin North Central ina ƙoƙarina. Kuma nan ba raɗewa ba zan miti da duka gononi na North Central, ministoci, senatoci da House of Reps za mu zauna mu ɗauki matsalolinmu a cikin gida.
Ganin yadda 'yan siyasa kan saka sakar saka addini da ɓangaranci ya sa shugaban rundunar talakawa Comrade Imrana Naz tabbatarwa da talakawan buƙatar ganin idan an tafi dandalin direza zaɓe to su san inda za su nufa.
Kada al'umma ƙasar nan su yarda a yi amfani da addini ko a yi amfani da ɓangaranci ko a yi amfani da ƙabilanci a haddasa mana fitina. Domin halin da duk muka shiga za ka iske mu za mu koma muna jin tausayin kanmu. Yau halin da muke ciki arewacin Najeriya wa gari ya waya. Kana jin shakka ka fita neman abinci ko ka tafi gona ko ka tafi zumunci ko ka tafi wajen aiki. An waye gari wani an ɗauki matar shi ta je can ta haihu. An ce sai ya biya kuɗin matar miliyan 4 sannan sai ya biya ƴaƴan da aka haihuwa guda 2 miliyan 2. Sai da aka je aka anshi kuɗin sannan aka ce mishi ai an kashe su ba su da rayuwa. ƴaƴan kuma an ɗauka an ba karnuka sun cinye. Wannan wace irin musifa ce? Da haka neman shugabanci neman mutane sahilai kuma adilai waɗanda za su jagorance mu su ɗauki shugabanci a matsayin siffaci ta Allah da Allah ya ba su aro domin su yi abin da ya kamata jin tsoron Allah waɗanda za su jagorance mu jagoranci na hakika wanda suke tunanin in babu yau kuma akwai gobe.
Shi kuwa fitaccen dan kasuwan nan kuma mai sharhi akan al'amuran da kan kai komo Malam Mahadi Shehu Shedawo duniya yake irin tarin tilun kuɗin da ke hannun wasu ƴan arewa da yace sai dai kuma babu talakan da suka yi kokarin ganin sun kafa.
Ba wanda ya zalunci arewa da talakan arewa da rayuwar ƴan arewa. Irin ƴan boko ne yanzu da ƴan boko ne da ban sandona. Mu ne ba suka je boko amma zaka samu mutumin arewa. Billahi al'azim yanzu akwai mutumin arewa mai biliyan 100. Ni na san shi. Na san mai biliyan 20 amma na rinke da Allah bai da office. Ba ruwan shi da ƴan uwansa. Ba ruwan shi da garinsu kuma kuɗi suna na tashin hankali a wurinsa. Amma sun ba arewa ba kamfanoni ba masana'o'i ba komi sai ka samu mutum ɗaya a Lagos. A ƙarƙashin gidauniyar neman ilimi ƴan ƙungiyar ba mutum 10,000 ke ɗauka ɗawainiya. Ka ga mutum ɗaya a arewa wanda ke da yara 1,000 ya tallafa musu zo mutane babu. Abinda ma ke dawowa wannan manya-manyan mutanen arewan da suka hau doron arewa suka samu dukiya. Wai idan aiki ya fito na gwamnatin tarayya sai su bada yansu. Amma dan talaka yanzu a Najeriya akwai yara samari sun fi miliyan 20 da digiri wani ma digiri na 2 da NCE da diploma. Billahi al'azim akwai wani shekara 12 da aiki ya girma ya ci ya yi service ya komi saboda dan talaka ne. Me amfaninsa? Ga irin siyasa nan ta zo a mallaki dan bangar siyasa.
To duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kuma kafin mu yi sallama kamako na mako sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin ikon da ke ganin su sun samu madafa cewa kwanakin su fa ƙara ƙarewa suke domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki 269 ne ga dukkanin waɗanda aka zaba su yi sallama daga kan mukaman nasu domin ƴan Najeriya za su ce ai sun tsufa kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Mustapha Nasiru Batsarin jihar Niger sai kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da su ne wannan shiri ke fafa ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
To Allah ya kai mu ga nasihar Juma'a albarkacin wannan rana ta Juma'a ta babbar rana.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da farko sunana Idris Bashir, imamin masallacin Juma'a dake garin Abba cikin jihar Abia. Nasihar mu ta yau ta Juma'a ita ce abin da ya shafi kalamai na gaskiya ko fadin gaskiya. Gaskiyar kuma daga kowane bangare. Hukuma, gwamnati, al'umma, malamai da ma sauran ɗaiɗaikun mutane. Domin Allah subhanahu wa ta'ala ya jawo hankalinmu a cikin Alƙur'ani a wurare da yawa ga hadisan Annabi Rahama alaihi salatu wassalam inda yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wanda da ya yi imani da Allah da ranar alƙiyama to ya faɗi alkhairi ko ya ja bakin shi shuhu. Dan haka ya jan uwa musulmai Ubangiji subhanahu wa ta'ala jawo hankalinmu dangane da abin da ya shafi faɗin gaskiya sai ce kunu ma'as sadiqin, ku zamanto kuna tare da masu gaskiya ko masu furta gaskiya.
To yanzu kuma ga labarai a taƙaice. To masu sauraro amana afuwa lokaci ya kure mana ba za mu samu daman kawo muku labarai a takaice ba sai kuma can an jima amma za mu dawo da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon Ghana inda za mu zo muku dauke da wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu kan a madadin Ibrahim Kalma si Garba da ya tana gabatarwa da kuma Jumbe Hamza da ya hada mana shirin sai injiniyan Mukal, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.